Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon shirin Najeriya a yau. A yayin da ya rage saura kwana 92 a fara babban zaben shekarar 2023 a Najeriya, rikicin cikin gidan babbar jam'iyyar adawar ƙasar PDP na ƙara munana. Ko a farkon makon nan sai da gwamnonin jihohi biyar na PDP suka ƙara jaddada bijirewarsu ga shugaban jam'iyyar a matakin ƙasa, inda suka bayyana cewa in dai ana so su goyi bayan ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Atiku Abubakar, to dole Iyochia Ayu ya sauka daga mukaminsa na shugabancin jam'iyyar na ƙasa. Wasu dai na ganin wannan rikici ya sanya takarar Atiku a faifai. Anya, wannan rikici da yaki cinyewa a jam'iyyar ba Atiku yake neman kayarwa ba tun kafin a yi zaɓe. Batun tasirin da wannan rikici zai yi wa takarar Atiku Abubakar a zaben shekarar 2023 ne shirin namu na musamman kan zaben shekarar 2023 da ke zuwa duk ranar Alhamis ya mayar da hankali a kai. Muhammad Sanusi Hassan, wanda aka fi sani da Abban Hajiya, ɗaya ne daga cikin masu fafutukar ganin Atiku Abubakar ya zama shugaban ƙasar Najeriya a shekara mai zuwa. Kuma jami'i ne a kwamitin sadarwa na rundunar yakin neman zaben Atiku. Na tattauna da shi kan yadda wannan rashin goyon baya da ɗan takarar nasu ke fama da shi ya tursasa shi sauya salon yakin neman zabensa da kuma yadda suke kallon abin.
Da farko dai ka san ita siyasar 2023 ta bambanta da kowane zaɓe da aka yi a baya. Kama daga ita kanta dokar zaɓe da aka yi zuwa shi kansa yanayin zaɓen da kuma daɗewar kamfen nan. Da kamfen nan gaba ɗaya ana yinsa ne cikin wata biyu da rabi zuwa wata uku. Sannan maganar wasu gwamnoni ne ya ce baka ba shi da buƙatar ka. Ba zai aiki da kai ba, so yaya za ka yi? Dole ka nemi alternative ɗin waɗanda za ka iya aiki da su. An insha Allah nan gaba kaɗan za ka ji su kansu gwamnonin ma da ake ta ƙorafi a kai gwamnoni biyar, za ka ji cewa su kansu sun yi joinin wannan team ɗin insha Allah. So wannan yake nuna maka cewa jam'iyyar PDP uwa ɗaya ke uba ɗaya kawai issues ne na siyasa, wanda Allah ya yarda daga yanzu zuwa kowane lokaci za ka ji za a resolve din su.
To amma kafin wannan lokacin, a yanzu abin da mutane suka sani shine su waɗannan gwamnoni guda biyar da suka ware gefe sun ce su kamar Muduba, kamar gwamna Otom na Benue da gwamna Wike na Rivers suna daga cikin waɗanda suka ƙiƙashe ƙasa, suka ce babu su babu maganar zaben Atiku Abubakar. Kamar shi gwamna Otom ya ce ya ma rubuta wasiya, shi ma gwamna Wike ya ce tunda ba a san cewa ma yana raye ba shi ma ba zai zabe shi ba. Kana ganin su ma wannan za a iya yin sulhu da su? Ba ku ganin cewa za su iya kawo muku karan tsaye a nasara da kuke hange?
Me zai hana? Ka san magana ce gaba ɗaya ta kasuwar bukata. Shi kansa gwamna Otom za ka ji ai ya zo ya yi apologizing tunda ba Atiku ya ce. Magana ya ce da ya zaɓi wa Platani wanda ya. So kaga ya yi alfarin da yawan 'yan takarkarinmu da suke arewa kenan. Ba wai Atiku Abubakar kawai yake magana ba, kuma ya fito ya apologize. Kuma duk su biyun nan ba wanda bai taɓa zaɓa Atiku Abubakar ba.
Amma ba ka ganin misali duk wanda ya jifa a kasuwa, ai ka san akwai wanda yake hari ko? Saboda ka kar mu faɗi da maganar ta zama an shigo da waɗansu, shi ya fito ya ba da haƙuri. To kana ganin wannan haƙurin da ya bayar ya dawo ya bi kenan ko kuma a har yanzu yana.
Ba za a iya cewa ya ba, ka san gaba ɗaya ishu ne da su akan shi shugaban jam'iyyar PDP Senator Iyochia Ayu da shi gwamna Otom, wanda ganin su ɗaya da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa da shi gwamna Wike su suka fi kowa takarawa gurin kawo Iyochia Ayu ɗin nan. Sahali Mahi Atiku ba shi da hannu gurin kawo Ayu a matsayin shugaban jam'iyya, kuma Alhaji Atiku Abubakar ba shi da damar da zai ce yau ya ci da shugaban jam'iyya na ƙasa. Shugaban jam'iyyar nan na ƙasa zaɓe aka yi yanda su ma aka zaɓe su a matsayin gwamnoni, zaɓe aka yi ya zama shugaba, so su za ka ce su sauka daga gwamnoninsu.
To amma misali ba ka ganin cewa in ka lura da yadda abubuwan ke ta tafiya sun ce su suna buƙatar Ayu ya sauka, ko me yasa ba kwa cewa ya sauka tunda kundin tsarin mulkin jam'iyyar PDP ya ce ba za a samu shugaban ƙasa da kuma shugaban jam'iyya daga yanki guda ba?
To ka ga kai ma abin da kake shugaban ƙasa ba dan takarar shugaban ƙasa ba. a dokance ba laifi bane.
To amma yanzu a matsayin ku na ku da kuke takara kuke bukatar ku kai gaci kana ganin rigima da kekashe kasa kan cewa ba zai sauka ba kuna bukatar shi akan kujeran. Su kasan suna zargin cewa ai akwai abubuwa da suka biyo kamar an biyo ta bayan gida ne aka samu shi a Atiku Abubakar ya bige shi wuki a lokacin da suka yi takarar neman fidda gwani a jam'iyyar.
To ita shi kasan ita siyasa da zabe iya da ba iya ruwa fidda kai ne.
To
iya iya hikimarka da iya siyasarka kawai babban abin bukata kamar yadda malami ne Kano yake faɗa shine kai nasara.
To amma me yasa
kana ce ba kai kai nasara ba?
To tunda ai yanzu kuna takara kuna sa ran cewa ku samu shugabancin kasa. Kuma kundin tsarin jam'iyyar ku ya ce ba a samun shugaban jam'iyya da kuma shugaban kasa wanda suka fi so kusan daga yanki daya. Me yasa tun yanzu ba za a canza ba domin ku samu ku jawo hankalin waɗannan gwamnoni biyar din su zo a mara baya a tafi lokaci guda?
Ita constitution din jam'iyyar PDP ce shugaban jam'iyyar PDP na kasa kujerarsa ya ce not legal ba. Yana kan kujerarsa ne doka ce ta kafa shi zabansa aka yi zama shugaban jam'iyyar PDP na kasa. Kamar yadda su ma zabansa aka yi. So yau idan aka ayyana Alhaji Atiku Abubakar ya ci zaben shugaban kasa kamar yadda ke tsara insha Allah, ina mai tabbatar maka Ayu zai step down, zai sauka daga shugaban jam'iyya na kasa.
Yanzu su tunda suna ci gaba da bayyana cewa ba za su biyayya ga Alhaji Atiku Abubakar a siyasance ba, in ka lura gwamna Wike ya bayyana goyon bayansa ga Peter Obi na jam'iyyar Labour a matsayin takarar shugaban kasa, ya kuma ce zai baiwa Alhaji Rabi Musa Kwankwaso cikakken goyon baya don ya ga cewa ya zama shugaban kasa na jam'iyyar NNPP. Ba ku ganin cewa za a ci gaba da fasa ƙuri'ar?
So misali yanzu wannan har abu ne da za a iya consider din sa, an ji ya ce zai wa Obi, ya ce zai wa Kwankwaso, gobe za ka ji ya ce zai wa Sowore, jibi za ka ji ya ce zai wa Tinubu. Ana a ƙarshe ina mai tabbatar maka insha Allah ƙuri'ar jihar Rivers da ƙuri'ar Gwamna Nelson gwamnonin da kake da gani suna yin wannan abubuwan ƙuri'ar su cikin PDP ce. Ba na ga rufe maka da abin da ya faru a shekaran jiya a kamfen ɗinmu na Gombe. Sanin kowa ne gwamna ɗan Kwamba tsohon gwamnan jihar Gombe yana cikin gwamna Wike, amma ka gan shi gurin kamfen na Atiku har ya ba da kyautar motoci da babura na kamfen.
Muhammad Sanusi Hassan Abban Hajiya kenan, jigo a kwamitin yakin neman zaben Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust da kuma ta twitter.com/aminiyatrust. Ku ta yi sauraron podcast wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Tainati FM akan mita 93.3 a Jos jihar Filato. Sai Badegi Radio akan mita 90.1 a Mina jihar Neja da kuma ta Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe Arewa maso gabashin Najeriya. Barkamu da dawowa. Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani masanin kimiyyar siyasa. Ta jiyo mana yadda wannan rikici zai shafi nasarar Atiku Abubakar a zaben shekarar 2023.
To, shi abin da nake so in ce harka duk abin da yake na tsarin neman makami a demokradiyya an gina shi ne akan doron zaɓe wanda yake sahihi da kuma kowa yake da damar ya shiga a dama da shi. Duk lokacin da kuma kowa yake da dama da adalci, aka yi adalci, aka bi ƙa'ida, aka ce mutum an zaɓe shi halattacce. Ina ganin babu wani adalci da ya wuce wannan da za a yi. Domin shi demokradiyya an gina shi ne akan yawan ƙuri'a, yawan mutane da kuma daidaitar ra'ayin mutane akan wani ra'ayi. So in demokradiyya aka bi ta haifar da abin da ake da shi yanzu, ni ina ganin babu wani adalci da ya wuce wannan a demokradiyyance da za ka yi, da za ka ce kuma lallai sai abu ya koma wani bangare. Tsari na siyasan da muke kai da kuma ra'ayi na 'yan siyasan mu da suke juya al'amura a Najeriya, ana fifita buƙatar ƙashin rai da son zuciya da ɓangaranci da wani lokaci addini da ƙabilanci su wuce ƙa'ida kuma su zama cewa sun fi abin da yake shi ne daidai muhimmanci. ‘Yan siyasa saboda kasuwar buƙata sukan fifita buƙatar ƙashin kansu akan abin da yake shi ne daidai da san rai. Duk wannan satoka satsin da ake gani a jam'iyyar PDP har ma da sauran jam'iyyu ba ka rasa nan da can da ake ta samu. Harka ce ta kasuwar buƙata da kuma abubuwa na son zuciya na 'yan siyasa. Da in ban samu ba ko in ba ta wajena ba, kawai kowa ya fasa, a fasa kowa ya rasa. To wannan abun shi ne kawai. Tun farko dai dukkaninsu waɗannan jam'iyyun babu wanda ya fara waɗannan gwamnonin da suke kiran kansu G5. Babu wanda ya ƙalubalanci fitowar Yoci a Ayo. In fact ma su suka kafe cewa lalle-lalle shugabancin jam'iyyarsu ya fito daga wani yanki kuma ya kasance arewa. Duka waɗannan gwamnonin sun goyi bayan abin. To amma da aka kaɗa aka raya, watakila tunaninsu shi ne cewa su za su yi wa jam'iyyar takara. To yanzu fa ba su samu takara ba, to wannan abin shi ma sai a sake. Ɗan demokraɗiyya ba wasan yara ba ce, ba kuma abubuwa ba ne na da za a yi ta abubuwa na sharme da kamar shiriri ta kamar kawai a yi gaba a dawo a ce a sake kaza a sake kaza. Ba a haka a demokraɗiyya. In zaɓe ne kuma ra'ayin mutane kuma delegates ɗin nan duka suka zaɓi wannan. So kawai buƙatar ƙashin rai na wasu gwamnoni da suke ganin su ba haka suka so abu ya kasance ba. To gaskiya ina ganin ba zai haifar wa da ita jam'iyyar da kuma su kankin kansu ɗami idanu ba.
To amma wani tasiri kake ganin zai yi wa zaben Atiku a shekarar 2000 mai zuwa, tunda har waɗannan gwamnoni su biyar sun zo sun haɗa kansu, baka ganin za su jawo mutanen su kawo cikas cikin wannan zaɓe da za a yi na 2023?
To a demokradiyya dai dama dai kowace ƙuri'a na da muhimmanci. Ballantana kuma a ce kana fuskantar gwamnoni wanda suke kan mulki, kuma ku duba ga yadda gwamnoni suke da ƙarfi a siyasar Najeriya. Kusan za ka ce gwamnoni ke riƙe da jam'iyya a jihohinsu, kuma tasirinsu ba za ka taɓa iya kauda tasirin wannan gwamnonin ba daga jihohinsu a lokacin zaɓe. Saboda haka a zahirin gaskiya kuma duba daga in waɗannan gwamnonin suka fito, yankunansu yankuna ne da yanki ne da jam'iyyar tasu take da ƙarfi. Idan ba akwai jihar Rivers, na jan akwai Abia, dan akwai Benue, dan akwai Oyo. To in ka duba dai za ki ga waɗannan duka wurare ne da jam'iyya take da matuƙar tasiri. Da idan har kuma nasararta a waɗannan wuraren na wannan jihohin da gwamnoni suka fito, wannan gwamnonin da suke buri, zai iya shafar nasararta ko rashin nasararta zai iya shafar sakamakon zaɓen da za a yi a 2023. A nan ina ganin cewa dole ita jam'iyyar su duba su samu hanyoyi na siyasa da za su iya warware waɗannan matsaloli.
Dr. Riya-uddin Zubairu Maitama kenan, wani masanin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano, a tattaunawar su da Bilkisu Ahmed. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Bilkisu Ahmed da Halima Jumrau, sai editan shirin Sagir Kano Sale da kuma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, ni Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.